Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 15 ga watan Mayu shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Manyan kasashen duniya na ci gaba da alawari da matakin da Amurka ta dauka na mai da ofishin ta birnin Kudus, yayin da Falastinawa da dama suka mutu a rangamar da suke yi da dakarun Isra'ila. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce wankin hula na so ya kai Burtaniya dare a yankurin da suke yi na kucewa daga kungiyar. Sannan jam'iyyar hadaka ta fitaccen malamin Shi'an nan Muqtada as-Sadr ta fara jin kamshin nasara a zaben ƴan majalisar da aka gudanar a Iraki.
To kanin labaran kenan. To ko shin hukumar EFCC za ta iya danko gaggan barayin da ke boye dumbun dukiyar Najeriya a kasashen waje kuwa?
Zamu yi, na ga makan ba wani wanda zai tsira.
A Niger kuma an fara shari'ar yan rajin da ke adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018. To ko me yasa suke ta zakewa?
Cikin halin da muke na talauci, ya kamata a ce gwamnati ya saukaka gani.
To kamar kowace ranar Talata, Aliyu Musafan Sakkwato na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Falastinawa da dama ne suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar zirin Gaza, yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi tabore kan buɗe sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diplomasiyyar na Amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba, an yi ta fama da gumurzu. Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito, yayin da jami'an kiwon lafiya na Falastina suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sakwalla. Wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na Gaza tun bayan yakin da aka yi da Isra'ila a shekarar 2014. Yayin bude ofishin jakadancin na Amurka, an nuna shugaba Donald Trump a wani sako na hoton bidiyo inda ya kira birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Shi kuwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ayyana cewa mun zo birnin na Kudus kuma mun zo kenan. A wani bangare kuma da yawa daga cikin kawayen Amurka tare da abokanan hamayyarta sun soki matakin buɗe ofishin jakadancin na a birnin na Kudus, suna masu cewa matakin zai ƙara rura wutar rikicin da yankin Gabas Tsakiya ke fama da shi. Kakakin Prime Minister Burtaniya Theresa May ya ce ba mu amince da matakin da Amurka ta dauka na kai ofishin jakadancin ta zuwa birnin na Kudus ba tare da ayyana shi a matsayin babban birnin Isra'ila gabanin a cimma matsaya ta zaman lafiya ta ƙarshe a yankin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron shi ma ya alawade da rikicin da ya barke a yankin Gaza, inda dakarun Isra'ila suka kashe fararen hula Falastina sama da 50. Yana mai cewa dama ya sha gargadi kan abin da ka iya biyo bayan matakin da Amurka ta dauka na ayyana birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya kara nanata kin amincewarsu da matakin na Amurka, yayin da dewa daga cikin shugabannin kasashen Larabawa su ma suka soki matakin, inda har Prime Minister Lebanon Saad Hariri ya kwatanta lamarin a matsayin takalar fada. Shi kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce wannan rana ce ta abin kunya. Ita ma Saudiya ta yi alawade da harin bindigar da aka rika kaiwa akan Falastina a yankin na Gaza, amma ba tare da ta ce ufan ba kan buɗe ofishin jakadancin na Amurka. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gargaɗi Burtaniya cewa lokaci na so ya kure mata a kokarin da take yi na cimma matsaya kan ficewarta daga kungiyar nan da lokacin hunturu. Tana mai kokarin ganin cewa kasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan Maris din baɗi, lamarin da ke ƙara nuna matsi ga Prime Minister Theresa May. kodake kakake me ya ce abu muhimmanci wato abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba a maimakon a ce an maida hankali akan cimma wa'adin da aka shata mai jin ragamar ficewar kasar ta Burtaniya daga kungiyar ta EU Michel Barnier wacce yar asalin kasar Bulgaria ce ta fada wa ministocin kungiyar su 27 a wani taro da suka yi a Brussels a jiya Litinin cewa ba a sami wani kwakwaran ci gaba ba a tattaunawar da ake yi da hukumomin London tun daga watan Maris a wani lamari na daban kuma da ya shafi kasar ta Burtaniya Yerim Hari wanda shine na biyar a jerin masu jiran gado a masarautar Ingila a ranar Asabar mai zuwa ake sa ran za a dora auren sa da wata yar wasan kwaikwayo na TV a Amurka wato Meghan Markle rautani yana cewa mahaifinta ya ce ba zai halarci auren ba inda zai bada yarsa bisa al'ada Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban marasa galihu da masu daukan karamin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addini a duk fadin Amurka sun farfado da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da Reverend Martin Luther King Jr ya faro tun shekaru 50 da suka gabata a wannan shekara za a kwashe kwanaki 40 ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin Amurka 30 da kuma babban birnin kasar na Washington manufar farfado da wannan gwagwarmaya ita ce a yaki talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru 50 da suka gabata A shekarar 1968 Martin Luther King Jr ya kafa wannan fafutuka wacce ta tattaro jama'a masu al'adu da addinai daban-daban bayan da ya gane wa idan sa yadda ake fama da yunwa a garin Marx dake Mississippi kusan kilomita 113 a kudancin birnin Memphis na jihar Tennessee a lokacin ne ya shirya wani tattaki na marasa galihu da aka yi a nan Washington inda suka mika bukatun neman a kyautata rayuwar jama'a da kuma karin albashi Masu shirya gangamin na yanzu sun ce har yanzu ba a cimma muradin abin da ya sa Reverend King ya kafa wannan hadaka ba. Ga dukan alamu hadakar jam'iyyun siyasar da malamin shi'an nan mai yawan sukan Amurka Muqtada as-Sadr ta dushi samun nasara a zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a Iraki yayin da aka kusan kammala kidayar dukkanin ƙuri'un ga mayar jami'iyyun mai hankurin ganin an samar da sauyi ta as-Sadr na kan gaba da yawan ƙuri'u a yankuna shida. Yayin da kungiyar da komandan mayakan sa kai ta Iraki Hadi Al-Amiri ke biye da ita da yawan ƙuri'u. Prime Minister Haidar Al-Abadi da ke kan mulki wanda kuma yake samun goyon bayan Amurka na biye da abokanan hamayyarsa inda kuma yayi kira da 'yan ƙasar ta Iraki da su amince da sakamakon zaben da za a fitar. Ɗaruruwan magoya bayan as-Sadr sun yi ta nuna farin cikinsu a kan titunan birnin Bagadaza bayan da aka bayyana wani kashi na sakamakon zaben da aka yi. Wasu dai na kwatanta wannan al'amari a matsayin sabon babi a rayuwar jama'a kasar ta Iraki yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin ƙarshen badakalaccin hanci da rashawa. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington. To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda aka yi wani taron hukumomin yaki da almundahana na kasashe ɗarin Ingila inda aka bayyana cewa manyan barayi na boye dala biliyan 50 na Afirka a kasashen yamma a duk shekara Nasiru Adamu Elikaya gare ka
Enable repatriation of proceeds of corruption. Now the effective implementation.
Mati mukin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce yaki da cin hanci ba zai kammala samun nasara ba sai an samu nasarar daura kudaden kasashen Afirka da aka sace aka boya bankunan Turai ba tare da gindaya wani sharadi ba. Yana mai cewa duk shekara Afirka na hasarar dala biliyan 50 kan cin hanci. Osinbajo na magana ne a taron shugabannin hukumomin yaki da cin hanci na nahiyar Afirka na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a Abuja. Osinbajo ya ce ya zama wajibi kuma ya yi amfani da kudin da aka dawo da su din dan amfanin al'ummar kasashen yadda ya dace
isolated and rejected by
shugaban hukumar yaki da cin hanci na kasar Namibia Paulus Noah ya ce akan maida jami'an yakin saniyar ware a cikin al'ummar su yana mai nuna fargabar za su ma iya rasa ransu amma duk da haka ba za su yi kasa a gwiwa ba tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Yakubu Gawan ya ce zamanin su ba wannan illar yana mai bada shawarin bunƙasa albashin ma'aikata da hana su zuba ido kan kuɗin da za su zama na haram
muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne dukan muna tsoron Allah kuma mun yi alƙawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba
tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya Farida Waziri Tanana Tasalon da tazo ta dauka na bincike lafiyar kwakwalwar masu almundahana
domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je America ya siya gida ya je London ya siya gida ya je Dubai ya siya gida ya je South Africa ya siya gida sai je ce investment ne kan samani wannan kanshi daidai ne kuwa ga yanwanci ba su da ruwan sha don mai hankali ba zai taba irin haka ba
mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci na Najeriya Ibrahim Magu ya ce ba ma fara ganin irin diran mikiya da hukumar sa za ta yi kan waɗanda ake tuhuma da zarmiya ba
mutane suna zuwa za su sace nan su je su boye a Ghana for instance ko Sierra Leone ko Guinea Bissau so yanzu barawo ya sace nan ya tafi can atake za a je a dauko shi ba wani dogon turanci a shi
din mutane su sun ce sun koyi abubuwa daga Najeriya na yaki da cin hanci da rashawa ya ki jaran ka
a dadi mana amma ba su ga komai ba tukunna ai ban fara ba tukunna
wannan aikin da kai magu kana nufin ba fara ba
gaskiya amma zamu yi na ga maka ba wani wanda zai tsira
hukumar EFCC ta nuna hotunan mutanen da take tuhuma da zarmiya da rubuta biliyoyin naira ko dala da suka wawure karkashin hotunan su hakanan ma da yan damfara masu kera dala ta jabu da kuma bokaye masu taimakawa barayin biro da layu ko lamura irin na Said Dabaru tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya halarci taron da ya samu shaidawa sauran kasashen Afirka da Burtaniya ta yi mulkin mallaka Nasura da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
Tuwa gaida Nasiru, yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Niger inda aka fara shari'ar 'yan raji masu adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018. Sulaiman Muna Barma gare ka.
Da shugaban kungiyar MPCR Nuhu Arzika ne kotun ta birnin Yamai ta bude zaman sauraron jami'an fafutukar da aka tafke saboda zargin su da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga. Dama dai a ƙarshen makon jiya lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya sun nuna damuwa akan yadda ake jan kafa wajen so mu gabatar da su gaban alkali domin sanin zahirin laifin da ake tuhumar su da aikatawa sabili kenan da waɗannan lauyoyi ke kallon matakin kotun na wannan litinin tamkar wani ci gaba in ji mai magana da yawun su Metar Cisse Umaru Abdulsalam
ina shi dai sun ji wannan kiran da muka yi tunda dai tun mun yi zancen gashi landi da ya sun fara ka mutane duka dai bisa kan harkar marshin nan ne amma da yake kun san akwai abin da muke cewa secretary instruction ba ne mun kun dogon bayani bisa kan abin da a cikin dusi yau dai an kawo Nuhu Arzika juji ya saurare shi lehin da aka ce ya idan an zo a mishi tambayoyi bisa kan shi ya bada amsa yau kuma kin bayan mun ce ba mu amince ba da jujin da aka ba wannan dusi yau an kawo wani juji daban ba a ce ba an amshi dusan gaba ɗaya hannuwancan amma dai wani daban ne aka kawo sa Nuhu Arzika
so ma gabatar da waɗannan jami'an fafutuka a gaban shari'a wani mataki ne da ya faranta ran takwarorin su irin su Abdul Nasir Saidu na MPCR Hasalima yace abu ne da ke karfafa musu gwiwa a ci gaban kokowar da suka sa gaba
ku ba mu tsoron zuwa gaban shari'a me abin da muke zuba mu so a yi ma ita kuma shari'a karan tsaye na takata me babban kokowar da muke ta ita ce ita wannan haramtacce dokar wanda muke kira da babban murya har ranar gobe ga gwamnatin nan wanda muna so ya dauki matakai a ga an kawo musu gyaran huska saboda mun yi imani abin da suka kusan nan ya zama to zai cutar mu rayuwar ƴan ƙasa cikin halin da muke na talauci ya kamata a ce gwamnati ya saukaka gani
bayan da suka gama amsa tambayoyin alkali a mayar da Nuhu Arzika da sauran mutanen da aka damke akan maganar zanga-zangar 25 ga watan Maris zuwa kurkukun Tilaberi yayin da a wannan talata shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa da ke tsare a gidan kasan Filinge zai bayyana a gaban alkalin kotun Yamai kamar yadda aka bayyana wa manema labarai a wani jadawalin da ke nunin za a ci gaba da sauraron jami'an ɗaya bayan ɗaya har zuwa Juma'ar da ke tafe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
alkali nura da duniya alkali nura da duniya
haka dai kuma a gaida Suleiman a shirinmu na hantsi za a ji wannan
saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba in babu zaman lafiya ko sallar da kuke komai ma nan tanka in babu zaman sallah ba ta sallah muna ganin abin da ke hawo su tsuna mutane kuke ganin suna yawo da kayan zaka suna da gidaje da mata da iyalai irin mu a dacan amma yanzu bai faru saboda sun zama lafiya in su koma suna ta yawo suna bara ana ba su abinci a hannu jama'a mai kokari mu zauna lafiya tunan kada mu tashi hankali kada wani siyasa zuwa ba mu don siyasa don Allah don Allah mu zauna lafiya
sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a nan sabon shiri na tsakin mai wuya bari mu fara da maganar doguwar wasiƙa nan da aka ce wasu jigogin yan jam'iyyar APC wacce ke mulkin Najeriya sun rubuta cike da korafe-korafe har ma da yankawa ita jam'iyyar da shugaban Muhammadu Buhari wani takaitaccen wa'adi
yan sabuwar PDP da suka narke suka shiga APC mai mulki gabanin zaben 2015 sun rubuta takarda don neman ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wadin kwana bakwai dan ambata korafinsu na rashin damawa da zuwa jam'iyyar ko ma rashin gode wa gudumawarsu daga shugaba Buhari shugaban sabuwar PDP Kawu Barade da sakatarensa Ola Gunshoye Oyinlola su karanta ba hannu kan takardar takardar ta ce gwamnoni biyar na sabuwar PDP ki a lokacin da wasu tsoffin gwamnoni kamar Danjuma Goje, Adamu Aliru da Ola Gunshoye Oyinlola sun taka rawar da ita ta kawo canjin da ya ba wa APC nasarar karɓe gwamnatin tarayya amma duk da haka shugaba Buhari bai taɓa gode wa taimakonsu ba sun ma ƙara nuna in ka ɗebe tsohon gwamnan Rotimi Amaechi da kusan ba a samu ƙuri'u ga shugaba Buhari daga jiharsa ta Rivers ba yan sabuwar PDP ba su da wakilci a majalisar zattarwa ta shugaba Buhari inda NCPC, ACN, AMPP da ma ABGA kai har ma da waɗanda ma ba su da jam'iyya suka rabe mukama Suleiman Hunkuyi ya fito karara ya ce matukar ba ya gyara ba za su fice daga APC.
Mun ja layi mun gaya wa magabata na APC idan suna son a yi APC tare da jama'a a yi gyara wajibi dole. Idan ba a yi ba ko ba a son a yi to shi kenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya kowa ba za mu rasa wuri ba domin mun tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna.
Lami da Umar Cikere ya shigo APC daga PDP bayan an kafa gwamnati shi ma ce gobar Buhari ta riga ta lafa
karnin mu kan daman daga Aminu Kano sai shi a wajen karbu a wajen jama'a haka Allah ya yi amma wallahi yanzu a kasar da jama'a suke babu gubuwar babu su za a sha wahala mutane gashi da wanda bai kamata su kalle daga APC ba suna ta kokari suna ta shiri kuma zai faru so za a kare da kwance uwa kwance
yanzu za a iya cewa ta sakataren APC ta shugaba Buhari Nuba Galadima baya ganin APC za ta kai labari
waɗanda suke tafiyar da jam'iyyar sun zama summun bukuma ba sa ji ga halaka ta nufo su gadangadan yanzu kansu da kansu suka raba jam'iyyar nan kashi biyu kashi uku a kowace jiha
za a jira ga yadda APC za ta iya shawo kan wannan takaddama ko kuwa a'a Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
kage sheka Nasiru to a wannan shirin na ƙarshen muhawara da Hassan Maina kai ne shirya mana a Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani za mu tashi ne da magana irin waɗannan korafe-korafe na manyan magoya bayan shi Buhari
barista Aliyu Abdullahi idan muka duba na dan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa kuma ya fi samun ƙuri'u misali daga arewa ne bari mu baka misali idan muka duba manyan mukaman da suke cikin wannan gwamnatin guda 21 duka suna jihar Ogun ne bayan kuma ƙuri'un Kanawa ya fi na waɗancan Ogun din yawa me ka wannan mukaman masu lagoda masu maiƙo galibi duka ƴan kudu ke rike da su
ba wai mukamai masu lagoda bane suka fi yawa a kasashen wato bangaren Yarbawa ba a'a mukaman da suke ta bangaren tattalin arzikin kasar nan su ne suke hannun Yarbawa shi yasa ake tunanin kaman masu lagoda ne ko juicy appointment kake kiran su a'a appointment ne da ke karkashin bangaren wato economy tattalin arzikin kasa suke hannun mutane kuma a kudin lai in ka duba shi mataimakin shugaban kasa wato Professor Yemi Osinbajo shi ne shugaban kwamiti na kasa na tattalin arzikin kasa shi yasa za ka ga yawancin mukame da naɗaɗɗaye na wannan ɓangaren za ka ga sun fito daga wannan ɓangaren kasan wannan mutum jagaba a Suwaju Bola Ahmed Tinubu shi ya kawo mataimakin shugaban kasa single handedly sannan shi wannan number 2 din nan shi Professor Yemi Osinbajo shi ne mukaddashin kawo ko sababin kawo duk wani da yake jagorantar wani hukuma da take karkashin tattalin arzikin kasar nan.
Dan Allah bari sai shi kasan Buhari, dan Buhari shi kasan shi. Dan Allah, dan Allah nake roƙon kai.
Wannan akan record ne? Na san shi tun ina da shekara wuri 14.
A'a. Gudumawa ai magana ake akan siyasar neman shugabanci. Mu da kai wani irin guduma me kake ji ne a fito ayi zube ban ƙwariya mana? Wani irin guduma ne wani bayar game da tafiyar Buhari da Mubarak ba a faɗa mu? Kana son ka maida abun ya zama kaman personal file, but it's not personal. Kar ka maida shi kaman wani abu ne na maganar da nake yi shine cewar adadin mutanen da suka ba da gudumawa daga shekara ta 2003 zuwa lokacin da Allah ya sahale ya yadda aka hauka mulkin ai suna da yawa.
Barista ina dawo gare ka. Idan muka duba APC a jam'iyyance kamar gaba ɗaya ta sa ƙwayayenta cikin kwando ɗaya, ma'ana shine kowanne babban dan APC in tashi zai magana Buhari, Buhari, Buhari. Yanzu muƙaddara idan muƙaddara idan Muhammadu Buhari yace to shi in Allah kai mun budi ya fasa ba zai takara ba. Baka jin cewar APC a jam'iyyance za ta samu matsala tunda ba wani shiri da aka yi ko ta kwana?
A bari ban yi tsammanin za mu samu matsala ba. A dalili ga dalili na ita jam'iyya ta wuce duk wani mutum shi kadai. Ko ba kawai shi sai aka ce jam'iyya.
Ya amma wasu na ganin cewar kamar Buhari shine APC kuma APC ita ce Buhari.
A wannan magana ba gaskiya bane. Eh za a ce wa shugaba Muhammadu Buhari shine shugaban wannan tafiya kuma shine kaman jinka na wannan tafiya duk wannan daidai ne. Amma bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shikenan kuma jam'iyyar APC ta wargaje kenan.
Kuma da Isa Tijani dazu kana cewa APC ba jam'iyya bace?
Ba jam'iyya bace.
Me ce shi? Dama abin da yake akwai ka fi duba da kyau ka gani APC tamfar burgama wanzami ne. Akwai gashi a ciki, akwai reza, kai akwai aska. Duk mutumin da yace da kai shugaba Buhari ba shine APC ba, to bai san mai ake ciki ba. Idan ya zare ta mutu, saboda haka mu abinda muke so shugaba Buhari zo ka ci gaba ka tsaya takararka in Allah ya baka ka samu, amma kafin ka kai ga hakan yiwa mutane abinda suke so domin su samu karfin gwiwansu goyi bayan ka, shine kawai muke magana. Barista Aliyu Abdullahi, idan muka dawo kan maganan nadin shugaban hukumar tsaro ta NIA ta Najeriya da aka yi kwanan nan, na san ka san cewa an yi ta da jijiro akan wannan din da aka yi. A tunaninka wannan din yana bisa hanya?
So sai ma kuwa yana bisa hanya, saboda na daya dai ni na imani da duk wani abu da shugaba Muhammadu Buhari zai yi shi ne domin kauna irin ta kasa ba wai son rai ba.
Sai amma kuma amma kana sane da koke-koken da 'yan Najeriya suke kai?
Koke-koken kuma duk an ba da amsoshi akan koke-koken.
Amma koke-koken akwai alamun gaskiya cikin su?
Babu, ai shi ne yake ga maka an ba da amsoshi a cikin koke-koken nan, an ce ma dan caji ne. Amma an zo an ƙaryata an kawo record an nuna ba dan caji bane dan Katsina ne. Kuma nagode shi gwamnati Isa Tijani ma da zai ya faɗa cewa dan Katsina ne. Ko ba haka ba?
Kuma dan Isa Tijani, kai a matsayinka na shugaban kungiyar 'yan kishin ƙasa ta National Patriotic Front, ka gamsu da wannan din an yi shi bisa cancanta?
A ba ai ba, ban gamsu ba ai ba. Sai dai kawai idan aka ce ƙarfin mulki to sai kai shiru.
Me korafin ka?
Madalla. Shi magana da barista yake yi ai ba mu muka ce dan Chadi ne ba. Me yawa magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu, shi yace an haife shi a Chadi. Shi yace shi kuma Ahmed Rufai yace an haife shi a Katsina. Muka tambaya to wane ne yake magana, yake faɗan gaskiya a tsakaninku? Maganar da ake yi shine cewar wannan nadi an yi shi ne bisa ƙarfin mulki, in akan haka ne to aje. Amma idan zance ne na cancanta mutumin da ka bar aiki kuma kai heading committee din da aka ce a yi ma wannan gurin garan bawul, kuka rubuta kuka ba wa shugaban kasa shawara cewar duk wanda za a ɗauka ya zama shugaban wannan guri ya kasance director ne daga cikin wannan guri, kai ka ritaya aka ɗauko ka, an yi daidai?
Bari ga ma a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan tukuna a sashi na 171 da kuma sashi na 5, in ka hada ka karanta waɗannan tanadi da aka yi za ka samu cewa shugaba Muhammadu Buhari bai saba doka ba, kuma abin da ya yi yana bisa kan ƙa'ida, saboda gaba ɗaya wato appointment wato naɗe-naɗen nan haƙiƙa yana wuyar shi. In ya ga dama yau ya ɗauko ka ya baka ka zaunu.
Tuwa gaishe ku malamai, kamar yadda muka ce wannan shine ƙarshen wannan muhawara ta shi Barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijjani. Saboda haka Allah ya kai mu rana wa ta yau Jamhuriyar Niger zamu danna.
Shekara 7 muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa. Kowa sai an jirba ta ganin inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru 7 na isu.
Tunda aka yi ƙasar Niger samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Mahmud yayi a kasar nan
shekara 7 na rashin iya mulki
tun shugaban kasa Isu Mahmud ya zo kasar nan ka taba jin an yi kukan yunwa an ce ku ka mun taimako da kasar washe ga yunwa ta samu Niger
shekara 7 na ba a yi bambanta dan dama da na kabewa shekara 7 barawo ya zama Muhammadu Muhammadu ya zama barawo haka muke rayuwa a cikin tafiyar nan
kuma na fata za a tsamai zuwa wannan muhawara sabuwa kan Niger yanzu dai muna godiya tare da bankwana ga bakin mu ne yanzu Barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijjani da kuma godiya ta musamman ga shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagorance ta muhawarar a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a nan Washington DC mun barku lafiya
to a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta gaice
Majalisar Dokokin Yankin Catalonia ta zabi sabon shugaban ƴan aware wanda alƙawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar Spain ko kuma Andalusia. Quintora ya sha da ƙyar da yawan ƙuri'u 66 idan a kwatanta da ƙuri'u 65 na masu adawa da shi. A Majalisar Dokokin Yankin ta Catalonia wacce take fama da matukar rabuwar kawuna tun bayan da wani zabe da aka yi a watan Disamba wanda ƴan aware suka yi nasara da ƴar kankanuwar tazara. Sakamakon kuriyar jin ra'ayi ya nuna cewa mazauna yankin na Catalonia da yawan su ya kai miliyan 7.5 sun rabu gida biyu daidai kan ko yankin ya balle ko kuma aka sun haka. Tsohon shugaban yankin Carlos Puigdemont ne ya ce a zabi tora wanda sabon shiga ne a harkar siyasa. Bayan da aka yi ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara a jiya Litinin, tora ya ce ɗaya daga cikin abin da zai yi sa a gaba shine ya ga cewa an mayar da Puigdemont kan mukaminsa na shugaban yankin Catalonia. Falastinawa da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila a yankin iyakar zirin Gaza yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan bude sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan bude sabon ofishin diplomasiyyar na Amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba an yi ta fama da gumurzu Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito yayin da jami'an kiwon lafiya na Falastini suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sa hawaye. Wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na Gaza tun bayan yakin da aka yi da Isra'ila a shekarar 2014. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gargaɗi Burtaniya cewa lokaci na so ya kure mata a kokarin da take yi na cimma matsaya kan ficewata daga kungiyar nan da lokacin hunturu. Tana kokarin ganin cewa kasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan Maris din baki lamarin da ke kara nuna matsi ga Prime Minister Theresa May. Ko da yake kakaki May ya ce abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba a maimakon a ce an maida hankali akan cimma wa'adin da aka shata. Mai jin ragamar ficewar kasar ta Burtaniya daga kungiyar ta EU Michelle Barnier wacce yar asalin kasar Bulgaria ce ta faɗa wa ministocin kungiyar su 27 a wani taro da suka yi a Brussels a jiya Litinin cewa ba a samu wani kwakwaran cigaba ba a tattaunawa da ake yi da hukumomin London tun daga watan Maris. A wani lamarin daban kuma da ya shafi kasar ta Burtaniya Yarima Hari wanda shine na biyar a jirin masu jiran gado a masarautar Ingila a ranar Asabar mai zuwa ake sa ran zai daura aurensa da wata ƴar wasan kwaikwayo na TV a Amurka wato Meghan Markle. Watanni na cewa mayafinta ya ce ba zai halarci auren ba inda zai ba da Esther bisa al'ada. Dubban marasa galihu da masu ɗaukan ƙaramin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addinai a duk faɗin Amurka sun farfado da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da Reverend Martin Luther King Jr. ya faro tun shekaru 50 da suka gabata. A wannan shekara za a kwashe kwanaki 40 ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin Amurka 30 da kuma babban birnin kasar na Washington. Manufar farfado da wannan gogurmaya ita ce a yaki talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru 50 da suka gabata.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Karimasi Yarba ke cewa sai kuma da hantsi.